A shirinmu na mata a wannan mako mun samu bakoncin malama Nafisatu Atta ta kuma ba mu labarinta. To madalla,
da farko zaki gaya mana sunanki da takaitaccen labari.
Yanzu ina aiki tare da Facility Management Company a Abuja, amma a da ni business woman ne, ina da fadafin abinci kuma ina haɗa wa mutane sabulun wanka da kuma irin abubuwan gyaran fuska din nan, amma yawanci ina amfani da kamar su kurkun da kuma su lalle da kuma su kayan lambu in haɗa wa mutane sabulai da kayan gyaran jiki.
Wani course ke karanta a jami'a? Sannan shin abinda kike so ki karanta ne kika karanta a jami'a? Sannan idan kin fuskanci gwagwarmaya yayin karatu a bayyana mana. A matsayin ki ta mace, ya kike gwagwarmaya wajen aiki da abokan aiki maza?
To ni dai na karanta international studies ne a Mata Bello University, amma gaskiya ba abin da na so na karanta ba kenan, domin na so in zama medical doctor ne, amma to Allah bai yi ba. Sai na samu sai na yi diploma in French, daga nan kuma sai na wuce sai na karanta international studies. To gaskiya ba zan ce wai bayan na gama makaranta ba da kuma bautan ƙasa na samu aiki da wuri. Ina ganin na kar kusan kamar shekara ɗaya a gida kafin na samu wani aikin da nake yi, amma zan ce dai alhamdulillah dai gurin aiki ban samu dai matsala da mata, ban samu kuma matsala dai da maza, amma kin san kam ai ko da har ce da haƙuri suna faɗa wani. To amma zan ce dai alhamdulillah Allah dai ya sa ya haɗa goshina da mutanen nan muna zaman lafiya tare a gurin aiki. To ban cika samun dai wani matsala ba a gurin aiki da mata da maza.
Mene ne burinki a rayuwa? Me kike son ki zama?
Sana burina so nake na ga kowa ya samu ɗaukaka a rayuwa a ɓangaren duk abin da suke yi, ko a karatu ko a sana'a ko kuma a gidan aurensu, kamar mata su samu kwanciyar hankali a gidajensu. In ga kuma suna wani sana'an dai da za ta kwantar musu da rai su samu ci gaba, domin kan yanzu ana samun matsalar rashin aiki. Za ki ga mata da yawa suna neman aiki ba a samu ba. To zan ce dai kada mace ta ce za ta zauna a haka nan dole sai ta samu aiki, a'a. Zan ce dai mace ta nema wani sana'an, ta koya wani abu, domin akwai makarantu kala-kala yanzu da kuma mutane kala-kala da suke koyar da abubuwan sana'an hannu ko ta ina. To ya kamata a ce mace ta koya wani abu da za ta samu tana yi tana ciyar da iyalinta. Ni zan ce daman to na yadda da irin sana'an nan da za a ce wa tintin naira business, ba dole sai ka nema kuɗi ba ka ce za ka tafi Dubai ko za ka tafi Malaysia ko za ka je China, a'a. Ko ɗan zoɓo ka fara, ko ɗan kunu ne, ko wani abu ka fara shaidawa, shi ma zai sa ka samu ci gaba dai. Amma dai mutum ya ce to Allah ya sanya albarka a cikin duk abin da ka sa a gaba, duk abin da ka sa a gaba kake so ka yi. Sai kuma wani buri na a rayuwa shi ne so nake na buɗe makaranta kuma na buɗe gidan marayu. In gansu su ma sun samu ɗaukaka a rayuwa.
Sannan a ƙarshe wani irin kira za a yi wa mata musamman akan ilimi?
Game da ilimi kuma zan ce gaskiya mata ku taso da ƙarfi ku samu ilimi. Ba dole wai sai ilimin ba irin ka kai university, a'a. In ka kama NCE alhamdulillah ka iya koyarwa a makaranta, ko za ka iya yin wani aiki ko community service ko wani abu, a'a, ba dole ba sai ka kai PhD ko wannan da ya fi ma PhD idan akwai. To abinda zan ce shi ne ku tashi duk inda kuka samu wani makaranta da ake koyarwa, ko wani yare ne ma daban za ku je ku koya, ko larabci ne za ku je ku koya a makarantar nan ku koya. Domin wani sa'in ma za ku ga ana neman interpreters a wani organization, babu. Ko Hausan ne ma za ku koya ku samu kuna da certificate ɗin Hausa ɗin, za ku ga mutane na neman ma'aikata da suka san inda ake yin Hausa ba a samu. To domin haka mata, don Allah ku yi hanzari ku fara neman ilimi ko musulunci aka ce we should seek knowledge watan kenan mu neman ilimi
da fatan ƴan uwa mata za su afana da abinda aka ji Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.